This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum. Barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanin ne tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Litinin 29 ga watan Yuli shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanun labarai.
Ana sa ran Kamala Harris mace ta farko da ta taba zama mataimakiyar shugaban kasa a Amurka ce za ta maye gurbin takarar shugabancin Amurka akan tikitin jam'iyyar Democrat. Wasu membobin jam'iyyar Democrat sun nuna bukatar jam'iyyar da ta yi zaben fitar gani a babban taron jam'iyyar na wata mai zuwa. Haka kuma wasu daga cikin shugabannin duniya su ma sun tofa albarkacin bakin su bayan da shugaba Joe Biden ya sanar da janyewa daga takarar shugabancin Amurka.
Bayan labaran duniya za ku ji cewa yayin da ya rage saura kwanaki uku a wa'adin da 'yan Najeriya suka ɗiba domin soma zanga-zangar lumana kan tsananin rayuwa da suke fuskanta. Ana samun ra'ayoyi mabambanta har ma da sauyin matsaya.
Ina ganin sakon su ya ce sakin da ya kamata ya sa. Ina ba su shawara domin maslahar kansu kafin wani, sannan kuma maslahar al'umma gaba daya su janye wannan maganar zanga-zangar nan.
A kokarin gano bakin zaren wannan yanayi da 'yan Najeriya ke kokawa da shi, mun zanta da wani dan gwagwarmaya wanda yake an baro kyau tunan haihuwa.
Ba yadda za a yi kamar yadda muke fada, kana ganin shugabanni ga mai kwari ga mai lafiya ga mai karfin jini. Ka batar da shi ka je ka dauko wanda ka san ba zai iya ba, sannan daga baya ka zo kana masa zanga-zanga.
Muna nan tafi da shirin ciki da gaskiya wanda Sarkin Hashim Gumi ne shirya kuma zai gabatar. Amma kafin nan bari mu fara da labaran duniya tukunna.
Jama'a na sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan safiya. Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican Donald Trump da mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris sun caccaki juna yayin da ake sa ran za su ci gaba da mayar da martani tsakanin su bayan da ya rage saura watanni uku kacal a gudanar da zaben shugaban kasa. Yayin da babban zaben shugaban Amurka ya rage saura kwanaki 100, dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican Donald Trump ya zafafa kalamansa kan mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris a lokacin wani gangamin yakin neman zaben sa a St. Cloud dake Minnesota. Donald Trump ya ce,
"New fighter, we have a new victim now, Kamala.
Muna da sabuwar 'yar takara, wato Kamala. Kuma a gaskiya, Kamala 'yar tsatsauran ra'ayi ce." Harris ita ma ta mayar da martani ga Trump lokacin da take gangamin yakin neman zabe a Pittsfield dake Massachusetts. Tace,
"And you may have noticed Donald Trump has been resorting to some wild lies about my record."
Idan kun lura da yadda Donald Trump yake yada wasu karairayi a kaina da kuma wasu abubuwa da shi da mataimakin sa ke cewa, abun ban mamaki ne matuƙa. Isra'ila ta kai hare-hare kan sansanonin kungiyar Hezbollah dake Lebanon a jiya Lahadi a matsayin martani ga harin makamin roka da Hezbollah ta kai Isra'ila, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 12 a wani filin wasan ƙallon ƙafa dake Golan Heights. A daidai lokacin da jami'an diplomasiyyar kasashen yammacin duniya ke kokarin dakile ƙarin yawan rikice-rikice da ke faruwa a yankin gabas ta tsakiya, sojojin Isra'ila sun ce sun kai hare-haren ne kan rumbun makamai da kayayyakin more rayuwa na Hezbollah. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya koma kasarsa da wuri bayan wata ziyara da ya kawo Amurka domin ganawa da majalisar tsaron kasar da kuma duba yanayin da ake ciki. Da safiyar jiya Lahadi, ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant a wani sharhi da ya wallafa a shafin sada zumunta ya jajantawa waɗanda harin Majdal Sham ya rutsa da su, yana mai cewa za mu tabbatar da cewa Hezbollah wakiliyar Iran ta ɗanɗana kudarta kan wannan asarar rayukan. Manazarta Isra'ila sun ce Isra'ila da Hezbollah suna gab da shiga yaki tun bayan barkewar yakin Isra'ila da Hamas a ranar 7 ga watan Oktoban bara. Tun daga wannan lokaci Hezbollah ta fara harba rokoki kan Isra'ila. Ita ma Isra'ila ta kai daruruwan harahara ta sama wanda ya kashe ɗan ƙasar Lebanon 400 ciki har da daruruwan manyan ƴan kungiyar Hezbollah. An kuma kashe fararen hula 24 a Isra'ila da sojojin Isra'ila 18.
To nan ba da jimawa ba, Zara za ta saki shigowa da karancin labaran duniya. To amma kafin nan bari mu leka bangaren rahotanni. Yayin da ya rage saura kwanaki uku a wa'adin da ƴan Najeriya suka ɗiba domin soma zanga-zangar lumana kan tsananin rayuwa, ana samun ra'ayoyi mabambanta har ma da wasu da ke sauyin matsaya. Wakilin mu a Abuja Nasiru Adamu El-Hikaya ya rawaito cewar wasu kungiyoyi a kasar har ma da wasu malaman addini sun so mu sauya matsaya kan gudanar da zanga-zangar, duk da cewa har yanzu suna nan kan ra'ayin cewa al'amura ba sa tafiya daidai a kasar. Ga rahoton da ya aika mana.
Mu mun zo ne mu kira duk wani matashi mai kishin Najeriya, duk wani matashi mai kishin Arewa, ko Krista kake ko Musulmi, mu ba ruwanmu mun janye ga wannan, kuma duk wanda kaga ya insisti.
Madugun zanga-zanga Comrade Murtala Garba, wanda ya fara janye kungiyarsa daga yin zanga-zanga. Shahararren malami Islama Dr. Ahmad Abubakar Gumi, wanda a farko yace zanga-zanga ce yaran da gwamnati ke ji, a yanzu ya buƙaci matasan da su jinkirta zanga-zangar.
Babu wata doka ta addini ko ta tsarin kafa da ta hana mutum ya bayyana zaluncin da ake mishi da kuma ya nemi gyara. Amma ina kiran wayannan samari, tun da yanda yanayin Najeriya yake, muna cikin fama da tabarbarewar tsaro, ga mutanen kidnapper, ga mutanen Boko Haram, ga NIPOP. To ba lokaci ba ne yanzu na yin irin wannan zanga-zanga. Ina gani sakonsu ya isa inda ya kamata ya isa, da ina ba su shawara domin maslahar kansu kafin wani, sannan ko maslahar al'umma gaba daya, su janye wannan maganar zanga-zangar nan, su ba da wata shida mana har zuwa Januwari su gani in gwamnati ba ta wani abu ba, sannan su yi tsarin da yake za a tabbatar da ba a cutar da kowa ba a kanyi zanga-zangar na lumana.
Shi kuma shugaban kungiyar makiyaya ta Miyetti Allah Baba Usman Ingal Zarma ya shawarci matasan su janye zanga-zangar dan alamun ba za ta haifar da alheri ba.
Ba ma ba fata da ku Allah wannan zanga-zangar ya faru, muna ta roƙo Allah ya kawar da shi, Allah ya sa shugabanni sun ji kukan talakawa sun zo ga bin kadin su. Maimakon zanga-zangar da aka fara ba sai da zo kare ba, kar bata gari su shiga cikin sa, su zo su mayar da abin kuma ya zama wani abu da ban Allah ya sauke.
Tsohon kwamishinan kasuwanci na jihar Sokoto Aminu Bello ya yi kira ga gwamnati ta amsa wasu bukatun matasan don dakatar da shirin.
Gwamnati muna kira gare ta ta diba, ba wai a zo a cire subsidy ba, a tsaya a rage kuɗin mai, kuma a rage dala, a rage haraji. To idan aka yi haka kowane bangare za a samu sauƙi. Ba a zo a yi zanga-zanga ba, wasu na can da na gari banza sun suke a yi zanga-zanga su fashe shago. Mun ga abin da faru a Sudan, mun ga abin da faru a Kenya, su suna cikin waɗanda abubuwan da ya kamata mu nema kan mu adres mu wayar da kan matasanmu.
A nasu ɓangaren, shugaban gamayyar ƙungiyoyin Arewa Jamilu Aliyu Taranci ya yi gargaɗin a kwantar da guguwa mai tinkarowa.
Ganin irin yadda hadari ke tattaruwa ƙasai ya riga ya yi baki ƙwarai, abin da ya rage hadarin nan ya tsage ruwa ya zuba ƙasa. Shugaba Bola Ahmed Tinubu shi wanda ya asasa wannan fitilar da al'umma suke ciki, wannan kuma dole sai kawai shugaba Muhammadu Buhari ta goma shi, saboda shi iske ƙasar nan koya ne ana lallabawa, yi mu al'umma alƙawarin zai zo ya gyara al'amura, amma zai iya dagule su ya watsa su ya dabalmala su ya abin da ya dama ya tashi. To kamar mace ce gurguwa wanda aka kama ƙahota guda aka karya, kai da ake tsammanin zaka zo ka ɗora wannan ƙaho guda, sai ka zo ka iya samun ƙaho guda kuma sai ka iya karya ta.
Yanzu dai da alamu wasu matasan sun janye daga zanga-zangar, inda wasu ke cewa ba gudu ba ja da baya. Nasiru Adamu El-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu El-Hikaya, yanzu kuma ga Zara ta dawo da ƙarshen labaran duniya.
Waɗanda ake sa ran za su fafata wajen mayar gurbin Biden akwai ita kanta Kamala Harris mataimakiyarsa a yanzu. Kamala Harris mai shekaru 59, al'umma da yawa suna ganin mafi dacewa shine ta maye gurbin Biden saboda ƙwarewarta na yin aiki a matsayin mataimakiyar shugaban ƙasa tare da Biden. Sai kuma Gretchen Whitmer mai shekaru 52, wacce take cikin wa'adinta na biyu a matsayin gwamnan jihar Michigan, Whitmer ita ce mataimakin shugabar kwamitin ƙasa na jam'iyyar Democrat kuma ta samu nasarar lashe yakin neman zaben ta na gwamna cikin sauki a jihar inda ta lashe zaben da sama da kashi 9 cikin 100 a zabukan da ta yi a takara a shekarar 2018 da 2022 Na hukunsu kuma shine Gavin Newsom mai shekaru 56 wanda ya dade a harkokin siyasar California kuma a halin yanzu shine gwamna an zabe shi a shekarar 2019 kuma ya lashe zaben da ya samu da kashi 20 cikin 100 Newsom kwanan nan ya rattaba hannu kan wata doka a California da ta zama jaha ta farko da ta haramta malaman makaranta sanar da iyayen yara idan daliban suna son canza jinsin su Akwai kuma Pete Buttigieg mai shekaru 42 wanda aka nada shi a matsayin sakataren sufuri a shekarar 2021. Ya tsaya takarar shugabancin kasa a shekarar 2020 kuma yayi rawar gani sosai a jam'iyyar inda ya kusa lashe zaben fitta gwani a New Hampshire. Buttigieg dan asalin South Bend ne dake jihar Indiana inda aka zabe shi a matsayin magajin gari a shekarar 2012 kuma yayi aiki har zuwa shekarar 2020 idan aka zabe shi Buttigieg sai zama shugaban kasa na farko dan luwadi a Amurka Akwai kuma gwamnan jihar Pennsylvania Josh Shapiro mai shekaru 51. Shapiro ya taka muhimmiyar rawa a jihar da ta zabi Trump a shekarar 2016 inda daga baya ta zabi Biden a shekarar 2020. Ana ganin Shapiro a matsayin wanda zai iya zama mataimakin shugaban kasa idan Harris ta maye gurbin Biden akan tikitin saboda zai iya kawo sakamakon zabe mai karfi musamman a al'ummar dake da bambance-bambance Na karshen su kuma shine Andy Bashir mai shekaru 46 ya samu karbuwa tsakanin yan jam'iyyar Democrat saboda nasararsa a jihar Kentucky jiha mai rinjayen yan jam'iyyar Republican Bashir yana cikin wa'adinsa na biyu a matsayin gwamnan jihar Kentucky bayan da ya doke tsohon lauyan gwamnati Daniel Cameron da kashi 5 cikin 100 a shekarar 2023 Kamar Shapiro ana ganin Bashir a matsayin wanda zai iya zama mataimakin shugaban kasa idan Harris ta zama yar takarar shugaban kasa a jam'iyyar Democrat.
Zara Aminu Fage kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kwajin baki kan lamuran siyasa da shugabanci sun sha bayyana irin gudunmuwar da suka ce wasu 'yan Najeriya sun bayar wajen haddasa irin halin kuncin rayuwa da 'yan kasar ke kokawa da shi a halin yanzu har ma suka yanke shawarar shiga zanga-zangar lumana. Akan haka muka tattauna da wani dan gwagwarmayar tabbatar da shugabanci na gari a Najeriya kuma mai fafutukar ganin an baiwa matasa dama shugabancin kasar Comrade Sharfuddin Bature kan asalin wannan matsala da kuma hanyoyin magance ta.
Wato shi shugabanci abu ne daga bangaren shugaba da kuma bangaren wanda yake shugabanta. Ba zai yiwu a kowane lokaci ka ce shugaba ne yake da laifi kaso 100 ba. Haka kuma ba za ka ce mabiya ne suke da laifi kaso 100 ba. Kamar yadda kai magana idan an zo zabe akwai mutanen da mun sani of course ana iya ba su taliya suna iya zuwa su sai da ƙuri'a su suna iya zuwa su zabe ba dan cancanta ba a sai dan zaben waye a babban jam'iyya wane ne bai da kuɗi wane ne kaza suna iya wannan zaben wanda kuma su ma sun san za a zo nan to kamar kuma dai bangaren da kake magana shi ma akwai shugabanci wanda za a ga an zabi mutum an kyautata masa zato shi kuma daga baya ya zo yana musguna al'umma ko kuma yana musu abin da ba shine ba wanda wannan shine abin da yake janyo kaga har al'umma ta fusata tana cewa za ta shiga zanga-zanga ko kaga kungiyoyi suna cewa ko kuma wasu hukumomi suna cewa za su tafi yajin aiki
to idan na fahimce ka Sharfadi ɗan Najeriya da suke da karfin kafa gwamnati ta hanyar zaben shugabannin da suke gani cewa sun cancanta su biya musu bukatun su to idan har su ɗan Najeriya dake da wannan karfin suna da hannu wajen shiga wannan yanayi da ake ciki to ko anya suna da hujjar yin kuka a yanzu har ma da cewa za su shiga zanga-zanga
baya nufin cewa dan wasu sun yi ganganci ko sun yi son zuciya wasu tsarari sun je sun zabo shugaba shi kuma wannan shugaban lallai ya zo yayi abin da zai ji da wanda ya zabe da wanda bai zabe ba da dan jam'iyyarsa da wanda ba dan jam'iyyarsa ba a ce yana yin abin da ba daidai ba ta wani bangaren zaka iya cewa lallai waɗanda basu yi wannan karbar taliyan ba, basu karbi makaroni ba, basu tsaya sun sai da kuri'arsu ba, sun yi zabe sosai dan ganin kasar su ta ci gaba. Idan har shugaba ya zama ya gallaza musu, suna da damar da za su fito su yi wannan peaceful demonstration. Amma idan waɗanda suka je suka sai da kuri'unsu ne, suka sai da mutuncin su, ya zamanto kuɗi aka ba su suka yi, ni a gani na ba su da wata dama za su fito su ce za su yi zanga-zanga domin su suka janyo kansu.
To yanzu da 'yan Najeriya suka dage akan cewa za su yi wannan zanga-zangar, duk da yake gwamnati ta roki su ƙara hakuri su bata lokaci, shin kuna da tabbacin cewa zanga-zangar za ta yi tasiri musamman ga irin shugabannin da Najeriya take da su a halin yanzu, anya za su saurara?
Gaskiya ina ganin ba wani wanda zai iya predicting maka correctly cewar in an yi zanga-zanga za a samu abin da ake so ko ba za a samu ba. Abu ɗaya da na sani shine mun riga da mun baro gini ne tun ran zane. Ba yadda za a yi kamar yadda muke faɗa, kana ganin shugabanni ga mai kwari, ga mai lafiya, ga mai karfin jini, ga wanda kake ganin zai iya, ka ɓatar da shi ka je ka ɗauko wanda ka san ba zai iya ba, sannan daga baya ka zo kana masa zanga-zanga. In ma an zo, ina ce daidai tunanin nasa da ministocin nasa da duk wannan cabinet din nasa da su ne zai ƙara zuwa ce zai maka aiki. To a tunani na da ya iya tun farko ma da ya yi maka. To amma in ka kalle shi ta dai bangaren kuma za a ga yanayin wahalar da talaka yake sha, ya yi haƙurin, ya yi haƙurin, sannan kuma ya tsaya ya ji maganganun malamai, ya ji na 'yan gwagwarmaya, ya ji na masana, duk abin da zai yayi koke yayi gwamnati bata dau mataki ba. Yana ganin option din da ya rage masa shine ya fito ya nuna wa duniya fushinsa, yayi bi demonstrating peacefully, ya nuna wa duniya cewar ga abin da yake da bukata, watakila shugabannin za su saurare shi. Ina ga wannan shine abin da ya angizo wannan zanga-zanga.
Idan aka dubi yanayin da 'yan Najeriya suke a ciki na tsananin rayuwa yanzu, menene kake gani zai iya kawo maslahar magance waɗannan matsalolin baki ɗaya, ma'ana wannan al'amarin ya yayi?
Mafita a tawa fahimtar na kalle shi ne ta fuska biyu. Fuska ta farko shine bangaren gwamnati. Lallai ya kamata gwamnati ta sauke haƙƙi da nauyi da yake wuyanta na cewar ordinary citizen na Najeriya yana buƙatar at least abin da zai ci. Sai kuma ta bangare na biyu, na ji wani malami yana cewar ya baya so a hana matasa zanga-zanga, kuma yana cewa a daina haramtawa, amma yana ganin da matasa za su yi tunani fiye da zanga-zanga shi da hakan zai fi masa. Wanda wannan shine mu tsarin mu kullum, magana da muke shine matasa su zo mu haɗa kai, ba magana ce ta mu dauki idear da wallahi in wannan dattijan zamu dinga ba idiyoyin mu na yau ba za su iya aiwatar da ita a zahiri ba. Ko da ma kai zanga-zanga ka ce a dawo ga policy da kake so, ba na tunanin waɗannan dattijan da muke daurawa za su iya maka wannan policing da kake so 100%. To ya zama wajibi hankalinmu ya zama more of tunanin ya zame mu ɗebo matasa a matakin chairman, councilor, gwamna, dan majalisa, senator, shugaban ƙasa, mu ɗora su a wannan shugabancin su yi mana aikin da ya dace.
Kwamarar Sharfaddin Bature kenan, dan gwagwarmayar tabbatar da shugabanci na gari a Najeriya, kuma mai fafutukar ganin an baiwa matasa dama a shugabancin ƙasar. Masu saurare, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25, da 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na ciki da gaskiya.
Assalamu alaikum. Ba sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya har kullum, bukarin take haƙƙin ɗan adama. A yau shirin zai ɗora kan ƙorafin wasu ma'aikatan gidan yari na Najeriya kan rashin albashi mai kyau da adalcin ƙarin girma. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfili Hashim Gumel. Har yanzu dai shirin yana jin ƙorafe-ƙorafen wasu ma'aikatan gidajen gyaran hali na Najeriya da ake kira correctional officers, waɗanda suka bayyana wannan fili irin halin ƙunci da suke ciki na rashin samun albashi mai inganci. Idan aka kwatanta da sauran jami'ai masu sanya kayan sarki, musamman waɗanda ke ƙarƙashin gwamnatin tarayya, kamar yadda muka bayyana a baya, mun sake sunayen jami'an da shirin ciki da gaskiya tattauna da su kan wannan batu. Shi ma jami'in mu na yau ya nuna takeicinsa ga halin da suke ciki, tare da yin kira ga shugabanni
da su ji tsoron Allah.
Assalamu alaikum. Lallai gaskiya mu a ma'aikatan gidan yari muna cikin matsala gaskiya.
Wani iri?
To, matsaloli daban-daban. Daban-daban kagan daya maganan albashi shi ne babban matsalanmu. Yanzu haka mu ba mu da concept P3 shine last rank namu yana karban 37,000
har yanzu
kuma federal government 37,000 yanzu misali cewa ku kana da iyali kana gidan haya abinda zaka ci ma a rayuwanka ka samu karfi ka je aiki ma babu
37,000 ka za a yi rayuwa
to rangare da shi ne matsalan mu ne gaskiya so muna kira ga shugabannin mu don Allah su gyara mana wannan lamarin namu su dubi halin da muke ciki kaga mu muna zaune da masu laifi a cikin gida ba ma tsayawa akan hanya mu karbi
dan
wani na goro
da
muna ciki muna zaune muna ciwon su to wannan ya kamata a duba halin da muke ci a gyara mana to yanzu ba mai laifi za ka sake ka karbi wani abu hannunsa shi zai zo ya same ka ne ya ce ka taimaka masa ba wai kuma wai kai ba wani hanyar samu ba
komai
wannan albashin da muke karba
ya shi kadai
sannan a cikin ayyukan namu din ba za ka samu hanya ka je wani lamarin ka ba fa kana zaune a wurin
wannan
kana ganin wa aiki ba wani hanyar sam kullum aiki kaga ka huta to changing abin nan
zirayen
zuwa aiki shine hutu din ba hanyar kasuwanci ba hanyar komai kana zaune a cikin wannan aiki to shugabannin mu Allah su ji tsoron Allah su gyara mana su dubi halin da muke ciki dan muna cikin wani hali wallahi
akwai wasu da muka tattauna da su a cikin ma'aikatar taku wanda sun nuna cewa ko da ma jaraba aka je na karin girma nan ma mege ake a nemi waye mai ido da kwalli ko wake tsoma hannunsa cikin manja kai ka taba zuwa wannan jaraba ma
eh na je promotion interview
kuma ka ci
ban samu ba
so nawa ka je
yanzu so biyu na je yanzu sakamakon na biyu din ma muke jira yanzu lalla ko za mu samu ko ya sai Allah ka dai sani to wato abin yanda abin yake sai in kana da mai uwa a muro ne ko me ya ake fada in ba wannan fato sai abin da Allah ya yi da kai wallahi lamari
kuma an ce rubutawa ake ba ka tura a makin
rubutawa ake mun je paper za a ba mu da question paper mu yi mu gama a karba a je a yi makin amma duk da haka wannan duka ba shi ne komai ba bayan an gama wannan an tattara an tafi da shi shikenan an gama makin din sai a aje bayan an aje sai a ring instant a fitar da shi kowa ya ga abin da ya samu amma sai suna rike da shi yanzu haka suna rike da abin din sakamakon jarabawan din ana dubawa idan dan wane wa ya bada abin goro da sauransu amma in ba haka ba sai abin da Allah ya yi
to yanzu menene bukatar ka mu dauka ga gwamnati da kuma wasu daga cikin shugabannin hukumar ku me zaka ga musu ne domin su tausaya muku halin da kuke ciki a duk Najeriya
to muna kira ga shugabannin mu don Allah su ji tsoron Allah su ga halin da muke ciki su tausaya mana a yi adalci shugabanci baya tafiya ba adalci
ko kusa
don haka shine muke bukata shugabannin mu su duba halin da muke ga Allah su gyara mana
to Allah ya saurara
amin
to Allah ya kyauta a cigaba da kawo muku martani daga kakakin hukumar gyaran hali Abubakar Umar mun ji yadda a shirin da ya gabata Abubakar ya baiwa jami'an hukumar shawarar yin amfani da damar da suke da ita wajen yin noma don bunkasa kuɗaɗen shigar su ga ci gaban martanin
ko din haka a duk da shi bai ko ya san abin da ke ya kula da shi
Wannan shiri kan halin da jami'an gidajen gyaran hali ke ciki a faɗin Najeriya. Wannan shiri ya samu dimbin sakonni daga masu ruwa da tsaki da ke son bada nasu labarin. Hakan na nufin tamkar an so sa musu wani wuri da ke musu kai. Dan haka, za mu sake waiwaye wannan batu nan ba da jimawa ba idan Allah ya yarda. Sai a kasance da mu mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Yanzu amarjin Lado Salisu Garba da yake maka wajen kawo muku wannan shiri. Mr. Phil Hashim Gumel ke cewa mun kasance lafiya.
To a gaida Sarki Hashim Gumel. Masu saurare yanzu kuma sai labarai amma a takaice.
Shugabannin duniya su ma sun bayyana ra'ayoyinsu bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da janyewa daga takarar shugabancin kasar a jiya Lahadi. Prime Minister Australia Anthony Albanese ya wallafa akan X cewa muna godiya da jagorancinku da kuma cigaban da shugabancin da Biden ya kawo. Shi ma Prime Minister Britania Sir Keir Starmer ya wallafa akan X cewa yana mutunta Biden akan yanke shawarar janyewa daga takarar kuma yana fatan yin aiki tare da shi kafin saukar sa. Prime Minister Canada Justin Trudeau ya wallafa akan X cewa na san shugaba Biden tsawon shekaru, shi mutum ne mai karamci kuma yana jagoranci ne saboda kaunar sa ga kasar sa. A matsayin sa na shugaban kasa, abokin tarayya ne ga al'umma. Shi ma shugaban Isra'ila Isaac Herzog ya nuna godiyarsa ga Biden saboda tabbacin goyon bayansa ga al'ummar Isra'ila a tsawon shekaru da ya kwashi yana aiki. Herzog ya wallafa cewar a matsayinsa na shugaban Amurka na farko da ya ziyarci Isra'ila a lokacin yaƙi, a matsayinsa na wanda ya samu lambar yabo kuma a matsayinsa na abokan ƙawancen Yahudawa na haƙiƙa, alama ce ta alaƙar da ke tsakanin al'ummominmu. Ita ma Kremlin ta faɗa a jiya Lahadi cewa tana sa ido sosai akan abubuwan da ke faruwa a Amurka bayan da Biden ya yanke shawarar janyewa daga takarar. Kakakin Kremlin Dmitry Peskov ya shaida wata kafar yaɗa labarai ta Rasha cewa saura watanni hudu a gudanar da zaben Amurka kuma lokaci ne mai tsawo da abubuwa da yawa za su iya canzawa.
To da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kadan da karfe 8 a cikin maimakon wannan shirin kafin karfe 4 na rana agogon Najeriya da Niger mu sake dawowa da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya ne gabatar da shirin, Sadani Balawe da ya tsara shirin ya kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Murtala Faruk Sani na ke muku fata alkhairi ma assalamu.